sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger, Fita Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zangabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bicirewa sallama da yan bindiga suka yi inda suka kai hari a yankin Rijau a jihar Niger, kuma yaki da fataucin yan adam a jamhuriyar Niger ta yi wata bita ga mata da manema labaru kan muradin kare martabar jama'a. Wani hali kwamitin bunƙasa tattalin arzikin waje da man fetur ke ciki. Muna da zantawa, muna dauke da shirin ciwon ƴa mace da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cewa kullu labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya talata, kasar Isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin Gaza, yayin da mayakan Palestina suka harba rokoki zuwa Isra'ila, wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan kasar Tehran biyu a wani kamfani, sannan ya jikkata wasu mutum bakwai a ci gaba da tashin hankali da ke faruwa, wanda aka shafe sama da mako guda ana yi. Harin na Isra'ila ya rushe wani ginin bene mai hawa shida da ke dauke da shagunan littattafai da cibiyoyin ilimi da jami'ar Musulunci da wasu sauran kwalejoji da ake amfani da su, wanda ya bar burbushin kankara da yawa. Ana iya ganin tilin tebura da kujerun ofis da littattafai da kuma wayoyin kwamfuta a cikin tarkacen, yayin da mazauna ginin suke neman kayayyakin su. Isra'ila ta gargaɗe su tun kafin ta kai musu harin, wanda ya tilasta musu suka tsere zuwa ƙasan ginin da yake da duhu. Babu rahoton asarar rai. Daraktan hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta Amurka, Rochelle Walensky, ta faɗa jiya Talata cewa Amurka ta kama hanyar fita daga annoba. Tana cewa a kwanaki bakwai na baya-bayan nan, adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na COVID-19 ya yi ƙasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke. Yayin wani jawabi da kwamitin yaƙi da COVID-19 na fadar White House ya yi, Walensky ta ce alƙaliman baya-bayan nan sun nuna ya kamata dukkanmu mu taka tsantsan yayin da muke kyakkyawan fata. Babban mai ba da shawara kan COVID-19 a fadar White House, Andy Salabit, ya ƙara da labari mai daɗi. Ya ce adadin waɗanda suke kamuwa a makon da ya gabata ya yi ƙasa a dukkan jihohi 50 na Amurka, kuma a karon farko tun da aka fuskanci ɓarkewar annobar. Yayin da adadin yin rigakafi yake tafiya a hankali, Walensky ta ce Amurka za ta ci gaba da yi wa mutum miliyan 1.5 zuwa miliyan 2 rigakafin duk rana. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Spain ya tafi yankin kasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya Talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyarta Morocco, bayan da bakin haure wajen 6,000 suka kwararo ta kan iyaka. Spain ta girke sojoji da ƙarin 'yan sanda don su fatattaki ɗimbin mutane da ke ƙoƙarin ƙetare shinge daga Morocco zuwa ɗan ƙaramin yankin kasar mallakin Spain, bayan kutsawar da ɗimbin bakin haure suka yi a ranar Litinin. An samu sufayafayen bidiyo da ke nuna yadda sojojin Morocco suka yi ta buɗe kofofin tsaro don bakin hauren su samu shiga cikin birnin mai tashar jirgin ruwa mallakin Spain ɗin. Wannan kwararowar bakin hauren haka kwatsam wata babbar matsala ce ga Spain da Turai, a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a wani jawabinsa da aka yada ga ƙasar ta gidan talabijin kafin ya tashi zuwa Ceuta da Melilla, wani yanki kuma mallakin Spain da ke iyaka da Morocco. Yayin da ya rage ƙasa da watanni 2 kafin fara bikin buɗe wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Olympic a Tokyo, wata babbar ƙungiyar likitocin Japan tana kira da a soke wasannin saboda ƙarin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a yanzu. Ƙungiyar likitoci ta Tokyo ta aika buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Prime Minister Yoshihide Suga ranar Litinin, tana gargaɗin cewa asibitocin babban birnin ƙasar Japan sun cika makil kuma kusan ba su da wani wuri da ya rage. Ƙungiyar da take wakiltar kimanin likitoci 6,000 da asibitoci ta buƙaci Suga da ya gamsar da kwamitin Olympic na ƙasa da ƙasa cewa gudanar da wasannin zai kasance mai wahala kuma ya kamata a dakatar da shi. Wannan ƙaruwar da ake samu a yanzu ta janyo hukumomi sanya Tokyo da sauran larduna da dama a ƙarƙashin dokar ta ɓaci lamarin da ya haifar da bukatar jama'a na soke gasar ta Olympic wacce aka shirya za a fara a ranar 23 ga watan Yuli bayan da aka dakatar na shekara ɗaya saboda annobar coronavirus. Kasar China ta sake yin kurwa a diplomasiyance wajen taimakawa a samu kawo ƙarshen tashin hankalin Afghanistan, tana mai cewa a shirye take ta ɗau nauyin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi a Afghanistan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya tattauna ta wayar tarho kan batun da samun zaman lafiya da takwaran aikinsa na Afghanistan Muhammad Hanif Atmar da kuma mai bayar da shawara ga kasar ta fuskar tsaro Hamdullah Muhib a cewar jami'an kasashen biyu. China na dada damuwa cewa yanyo sojojin Amurka da NATO daga Afghanistan na iya jefa makwabciyar ta ta wadda tashin hankali ya daidaita cikin rudani da kuma zama wata tungar masu tsatsauran ra'ayin addini.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni.
Yan bindiga sun keta lokacin da jama'a ke murnar sallah inda suka kai hari garin Genu da ke yankin karamar hukumar Rijau a jihar Neja. Miyagun sun auka wani karamin ofishin ƴan sanda da kuma wawashe shagunan kayan masarufi. Hakan ya haddasa firgici a yankin. Ga rahoton wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari.
Rahotanni sun nuna yadda wasu ƴan bindigar suka auka wa garin Genu a yankin karamar hukumar Rijau ta jihar Neja. Tare da wawashi kayan jama'a kamar yadda wani mazaunin garin ya yi ƙarin bayani.
Da suka shigo mutane suka wace mata da yara dai aka yi ta gudu suna yin dajijjika hakan nan. So kai tsaye abinda suka fara yi shine suka isa police station suka je mai dama yan sandan kuma gaskiya da sun fita suka harbe gambun police station din suka bubbuɗe wuta. Ba su dai samu kowa ba babu kowa sai wani dan banga da ke nan wurin suka bashi kashi. Duk shagon da yake cikin gari duka sun babballa shagunan sun kwashe kaya. Ana cikin tashin hankali gaskiya tunda kaga waɗansu har yanzu ba ga iyalansu ba suna can sun ba zama cikin daji ba san ma inda suke ba tukunna yara da mata wasu duk sun wace suna cikin daji.
Shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa ya kara janyo hankalin hukumomi akan daukar matakin kawar da wannan matsala.
A gaskiya yanayin da muke ciki a wannan kasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'anin tsaro. Shawara ta ga ita gwamnatinmu ta tarayya da ta jiha wanda su ne Allah ya dora mu alhakin kula da zaman lafiyar mutane da kwanciyar hankalinsu. Kuma wallahi in ba su yi ba Allah zai tambaye su. Kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihinsu mai suka yi. Kuma ranar tashin kiyama mai suka yi za su gaya ma Allah. Yanzu ga shi misali abin da ya faru a nan har yanzu dai ni ban ga wani abu da aka ce gwamnati ta zo ta ɗauki mataki ta ma kalli me aka yi ba.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai jami'an tsaro da ma gwamnatin jihar Niger ba su ce komai ba akan wannan hari na garin Genu. To amma hukumomin jihar Niger dai sun sha bayyana cewa suna yin iya kokarinsu wajen kawar da wannan matsala da ta'addabi al'ummar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Hukumar yaƙi da safarin mutane a Niger da haɗin gwiwar asusun Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya horo ga ƙungiyoyin mata masu unguwa, jami'an tsaro, 'yan jarida, wakilan magajin gari da matasa. Sa'idu Lawali shine jagoran hukumar yaƙi da fitaucin mutane da baƙin haure.
Ba mun ga taro da muke yi saboda mu jawo kan hankalin mutane su gane aikin da ya kamata su yi, kuma su gane menene ake cema safarin baƙin haure, menene su san menene ake wannan faske tana yiwa ba su gane abin da ake nufi. Don mu ƙara waye musu kai saboda su gane duk wanda ya kamata su kawo kokarinsu ba su ranga kukuwa da ake yi.
Suwa da wane ne kuka hada don ba su wannan horo?
To mun tara mutane da yawa saboda da yawa mutane ne ya kamata su shiga. Kun ga akwai juju, akwai police, akwai wakilan jama'a, wakilan sarakai, wakilan conseil regional, wakilan zakan gargajiya da malamai duka da wakilan matasa duka da mata. Saboda abu ne wanda kowa sai an kama hannu duka ake sakama.
Kowace irin kungiya ce take da nauyin daukan wannan horo?
Banga taro abin da ya shirya shi mu biyu muka shirya shi da babba kungiya ta Nijar wadda ke kula da wannan yakin wannan wadda ake cewa agence nationale de lutte contre la traite da kuma mu majalisar ɗinkin duniya don kuma kula da yaki da mayagun laihuka da kuma haka kwaya don ku UNIDC ake ce mashi don ku tare ne muka shirya wanga abin da su.
akwai wata matsala ce da ta samu na game da safarin mutane har yasa kuka shirya wannan haduwa?
Bon, kun sani dai shekarun baya an samu ta'asa da an samu jama'a da suka rasu cikin Sahara. To shi wanga abu ba kare yake ba, sai dai ya rage. To kun gani akwai kuma Niger ita ne yake ce mashi duka mutane wanda ke tare Afirka, yammacin Afirka ta Niger suke bi su wuce, ko kuma daga Afirka ta tsakiya, an kun gane Kamaru ne, ko kuma daga wajen Nigeria duk tana suna bi ta zandar su wuce su yi agada sannan su ta Libya ko Algeria ko kuma har su wuce kasashen Turai. Don kuma kun sani kasar da jihar da magaran akwai matsaloli da yawa sukan harkar kanci wajen kancakin nan, da kun ga mutane masu zuwa Algeria suna zuwa bara suna nuna ne. Don kun gani shi yasa muka ce ya kamata a wayewa mutane kai kowa ya san abin da ya kamata yi. Don ba haka nan bane muka ce zandar za mu dauka haka nan abin akwai dalle wanga wanda na gani shi yasa muka ce to ya kamata mu zo mu wannan aiki don ku azo a tantama na fasu nan ne suka kai samun matsala.
To gashi kun hada kungiyoyin mata na masu unguwanni, jami'an tsaro, malamai da sauransu, a ƙarshe menene kuke jira daga gare su?
To muna jira ga mutane gaskiya su gane abin da ya kamata su yi, saboda wani bikana nan baka sai aikin da ya kamata kai, gara ka san menene ake jira gare ka, me kasa ke jira gare ka, kuma ka gane shi wannan abin da kake kokowa da shi yayin shi ke cikin me kumsa, yayin ake gane shi shine ko kuma ake gane ba shine ba. Don ku ya kamata kowa shi gane abin da ake nido na abin, ya san menene ake ce wannan abu, tunda kala-kala fanni yake dauka. For example, zo misali bara asa yaro su bara, shi ma wannan fanni ne, ko kuma asa yaro su asa cikin karuwanci a shi kudi, shi ma wannan abu ne, ko kuma a zo asa yaro asa cikin wani aiki wanda ba shi ba, shi ma duka cikin wannan ana ce mai duka tartibin person. Don shi ne yasa muka ce duk waye ma kowa ya san menene ake nufi da wannan abu.
Jagoran yaƙi da fatautun mutane Sadisu Lawari a zantawarsa da Tamar Abare. To kar da sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Gwamnatin Najeriya ta ce tsarinta na haɓaka hanyoyin kudaden shiga waje na samun gagarumin nasara, kamar yadda shugaban kwamitin gwamnan Jigawa Abubakar Badar ya bayyana.
A cikin tsare-tsaren President Muhammadu Buhari na sauƙaƙa wahalar corona, ya ba export promotion biliyan 50 don a haɓaka yanda za a ci gaba da ƙirƙirar abubuwan da za a sarrafa a Najeriya domin aika su waje, da kuma yanda za a ƙirƙiri abubuwan da muke shigowa da su Najeriya a yi su a gida a rage kashe kuɗin kawo su. Wannan babban tallafi ne, kuma kamar yadda ka sani in kana bin statistics da ake fita na ƙasa cewa kullum muna samun ƙaruwa akan abubuwan da muke kaiwa kasar waje mu sayar a samu dola da shi. Mun haɓaka yawan noman riɗi da ake yi irin su soɓa rodo, koko da duk dai jinja da sauransu wanda ake kaiwa kasar waje. Sannan abubuwan da aka ɓuko da su ne yanzu na tonan gol musamman a wurare irin su Zamfara yana kai mutukar ƙarfi, wanda yake yanzu an fito da tsari da yanzu za a zamanantar da shi a yi shi yanda gwamnatin za ta ci gajiyar abin sosai. So muna ta kokari da yardar Ubangiji mu ga cewa mun kai matsayin da ba za mu kalli mai ba wajen neman dola, sai dai kayan da aka sarrafa a gida ko kuma kayan da aka noma a gida mu kai su kasar waje. Abinnan a yau har man gyada ana dauka ta gyada ana kaiwa China daga Nigeria.
Your Excellency, mutane talakawa masu kananan sana'o'i da karamin karfi suna da masaniya game da alƙiblar wannan aikin committee da kuke yi misali?
To wannan tambayar kamata ya kaje ga gujingu ko wajen Hadeja ko wajen Gumal inda ake noman riɗi, ka tambaye su ya ake ciki, domin yawancin manoman riɗi da suke nan wuraren ko wani kamfani da ake kira Wako ya zo ya tallafa musu da kayan noma, kuma sun noma riɗin kuma yana siya da daraja. Yanzu wanda har yanzu a Jigawa ne kadai yanzu a Najeriya a Afrika aka sami gona ta wacce za a yi noman riɗi da ba chemical, wato organic seasoning production, wanda yake Wako ce ta ci gaba. Mun samu wannan takardar yajewa, wato certification na duniya mai wannan, don duk mu haɓaka noman. So in ka je karkara wuraren da ake noma kai magana da mutane za su gaya ma bambanci na darajar amfanin gonarsa a yanzu ya ƙaru, da kuma yawan noma amfanin gonar, da kuma irin tallafin da jama'a suke bayarwa 'yan kasuwa da kuma gwamnatin tarayya ta hannun Central Bank na yanda za su yi noma. Haka in ka je kasar Hadejia kai magana da manoma za su gaya ma muhimmin ci gaban da suka samu a noman shinkafa, kuma za ka ga kamfanonuwa da yawa da aka kafa a jiga na sarrafa noman shinkafa.
Gwamna Badar Azantawansa da Mahmud Kwari. Ga Aisha Ma'azu da shirin Yamace. Barka da wannan hantsi mai sauraro. Da fatar an yi shagulgulan karamar sallah lafiya. Allah ya sa mun yi azumi karɓaɓɓiya. Amin. To idan mai sauraro na biye da shirin ciwon Yamace a makon jiya, mun yi waiwaye akan Hajiya Halima Kyari Joda, zababbiyar shugabar karamar hukumar Sika a jihar Yobe, wacce muka zanta da ita kafin zaben kananan hukumomin da ta yi nasarar lashewa domin jin yadda al'amuran shugabanci suke kasancewa. Sannan mun tattauna da Amna, wato Hauwa Balagaidan, shugabar Gender and Special Needs, a game da irin ayyukan da take yi a fannin aikin sa-kai. Amma kunjiyan mun kwana akan bayanan Amna, inda take cewa
rayuwar mutane su san dubu ko fiye da haka ba karamin abu bane, musamman ga karamar kungiya da take ba wani international kungiya ba, kuma ko da ma a ce kungiyar gida ce ba wata babba sosai bane, kuma ba wai a cikin Yobe kadai bane, muna yin operating cikin Yobe da kuma wajensa. Burinmu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon Allah ya bamu nasara mu ci gaba da taba rayuwar mutane ta hanyar ci gaba da za ta taba kasar mu baki daya, ba wai individually kadai ba. Kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane, saboda ta haka ne za mu iya haduwa mu taimaka, ba za mu iya yin mu kadai ba, dole sai mun hada hannu tukunna za mu aiki tare, kuma za mu cimma burinmu insha Allah.
To daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya.
Mu koma batun auren da kika yi, wanda kika ce bayan dan lokaci kalilan auren ya mutu iyaya, wannan rabuwa taki da mijinki ya shafi rayuwarki, kuma ta yaya kika tunkari wannan al'amari?
Kin san dama an ce shi rayuwa na aure da kuma mutuwa duk abu ne da idan lokacin sa yayi babu makawa. Kuma idan muka yi la'akari da irin environment da muke, akwai al'ada, akwai addini, akwai abubuwa da dama da suke kewaye da Yamace, suka sa mace duk motsin da za ta yi kadan sai ta dan ji a jikinta karfa in yi kaza a ce min kaza ne. So lallai mutuwar aure na ya taba rayuwa ta positive way da kuma negatively. So amma gaskiya ni a zahiri ba zan ce ya karya min gwiwa, sai ma kuma kara min karfin gwiwa da yi, na ganin cewa to yanzu fa ya kamata na tashi, yanzu ya kamata na yi kokarin canza mutane tunanin su na idan mace auren ta ya mutu ba ta da wani daraja da kima a idon mutane. To wannan abin na sa a raina, kuma na ci gaba da dadircewa. And then kin san dama dole akwai stigmatization, maganganu da yawa ta kashe auren ta fito da sauransu, kuma musamman idan muka yi duba da a wannan lokacin ina da karancin shekaru. So duk wannan abubuwan ya taso saboda yanayin al'adar mu. Amma dai gaskiya wannan bai taba karya mun gwiwa ba, kuma bai taba sawa na ji cewa ni na bambanta da sauran mutane ba, ina yi rayuwa ta ne kamar yadda kowace mace za ta yi, kuma na sa wa kaina haƙuri. To ko da nazo ina fuskanta ban ji ciwon sa, ni dai kawai abin da na sa a gabana shi nake yi, kuma nake addu'a, kuma Allah ya bani iko da juriyan haƙuri da duk abin da mutane yake faɗa.
To Hajiya, akwai sauran bayanai?
Akwai maganan kiwon lafiya, musamman ma wajen bangaren mata masu juna biyu da kananan yara. Kananan yara dinnan suna son abinci na musamman mai nutrition, saboda haka shi ma kiwon lafiya muna nan muna sa hankali a wajen al'amuransa.
To wannan tambayar taki ce Amna,
a bayaninki kin nuna cewa karatun da kika yi ba kika yi matakin digiri ba a lokacin, amma kika samu kika ganganta kika kammala bayan da kuka rabu. O akwai wasu dabaru da kika yi amfani da su domin taimakawa na baya su ma su fahimci irin al'amura makamancin wannan idan koda ya faru da su?
Aurena na dab da mutuwa, na shiga jami'a na fara karatu. To koda bayan auren na ma mutu ban ji cewa wannan dalili ne da zai hana ni ci gaba da makaranta ba. Duk da dai na fuskanci kalubale sosai a wannan lokacin, amma ban taba jin cewa zai iya hana ni abin da nake ba. Dan akwai matakin da na kai ma har ake bani shawara to kawai ki bar makarantar mu ki koma koma wani makaranta daban tun da nan din akwai challenges da yawa, amma dai na nuna cewa ni dai kawai tun da na fara zan yi insha Allah, Allah nake roƙa kuma zai tsaya mu kuma alhamdulillah nayi. And dan kuma nayi amfani da wannan dama wajen fadakar da mata akan su fahimci yanda rayuwa yake. Wani lokacin nakan hada taro, wani lokacin nakan zauna a cikin hira na fada mata musamman wanda irin waɗannan abubuwan ya shafe su, na gaya musu cewa idan hakan ya same ki mukaddari ne, ba wai an ce ƙarshen rayuwarki bane, kuma wannan abu ne da addini ma akwai shi, kuma idan muka duba tarihi ma na da an samu irin wannan abun, duk da dai ba a so ya kasance, to amma in ya kasance da ke babu yanda zai. Idan na fahimci mace tana da karancin shekaru kamar yadda ni ma nake da karancin shekaru a wannan lokacin, nakan yi kokarin na nuna mata cewa ba lasisi bane da aka baki na cewa za ki shiga duniya ko kuma ki dinga yin wani abin da bai dace ba, saboda yanzu kin taba aure ka dauki wani hanya da ba shi ba. Kuma nakan ba su misali da kaina, misali da aure na ya mutu, ni ban ji cewa zan ji in fada ko wani hali ba, no, na kama business ina akan wannan nake rayuwa ta, kuma alhamdulillah ba abin da nake ma na rasa har zuwa wannan matakin da nake. Ba ma fashan aure ya mutu, kuma ba ma so aure ya mutu, to amma idan har ya kasance sai mu addu'a. Ina kuma jan hankali ga mata musamman ga sunan da zaki je an ba wa mata abu, akan wannan suna ina ga na dan dauki lokaci ina iya kokarina in ga ya za a yi mu wanki abin da ake kallon matan da suka yi aure suka fito, amma kuma wannan din ba zai yi ba saboda akwai bata gari, to amma ni sai na dauka kan ya cewa zan iya kokarina wajen ganin na nuna opposite side na tunanin mutane, da ire-iren waɗannan abubuwan a raina na tashi a kira ka da suna daban-daban a ci mutuncin ka duka dai a ta maganganun ka da sauransu, na yi hakuri na toshe kunina kuma na ci gaba da addu'a, kuma alhamdulillah Allah ya albarkace ni da iyaye masu fahimta kuma su masu kadage min da addu'a har na kai wannan mataki.
To Hajiya, kamar wasu kalubale ne da baki hangen su ba a da yanzu kike fuskanta a matsayinki na shugabar karamar hukuma?
Shi abinda na ga ban hange shi ba kafin in shigo suna da yawa, dan ba za ka san cewa a cikin karkara inda kake kana ganin kana wucewa akan hanya akwai wa'ansu da ba za ka sanin ba sai ka zo. Alal misali, akwai wata ran wani ya buga min waya da daddare ne muka gaisa, sai nace wake bisa layi, sai ya ce mun eh to ba za ki sanni ba, amma da Allah ni daga kauye kaza ne, akwai wani kauye da ake ce masa Janga Mallam Garba, yace wannan kauye akwai matsalar ruwan sha, dan sai an shiga cikin tsaunuka an gangara an tafi kasa, sannan za a tona rijiyar, ita rijiyar kanta in aka tone ta za ta kai kaman gaba biyu, to amma sai an zauna an jira ruwa ya tare sannan a diba, to kin ga ba za kai tunanin akwai haka ba, kuma idan wanda ya shiga ebo ruwan in haye yadda sai maka to jarka 25 liters inna ya kai 200 faran ma da azumi suka ce na kaiwa 250 ranan. Hajiya, ban yi baccin kirki ba, zan ce ban yi bacci ba, amma wallahi juri da zan yi da wannan nake ina idar da sallah azkar ma ni a hanya na yi shi, muka fita na dinga bubbuga waya a su department din da abin ya shafe su, in kira wannan muka hada wani kauye inda za a dauki hanyar shiga wannan gurin. Hajiya, da na je wa abin ya bani tausayi, lalle ga gurin su kurin noma ne sosai, dan wannan gurin zaka iya noman kama ko ba taki saboda yanayin kasar su, amma babu ruwa. Nace akai ni inda ake diban ruwan nan, da muka je na tsaya a bakin abin nan din, sai nace ina ne, sai suka ce nan ne za a shiga, ta ina za a bi ina, suka ce haka nan, misalin da zan baki kaman mutum ne yana kan bene, sai a ce kasan benen nan zaka sauko daga kan benen ka tona rijiya sannan ka debi ruwan nan kuma har yanzu ka sake haurawa ba tare da wani matakala na musamman ba. Sai nace to yanzu daga nan ina rijiya take, suka ce he fakin sauka ciki, sannan kin sauka cikin ma zaki dan yi tafiya kaman misalin kilomita 1.5 hakan nan kafin ki iske inda ma suke tonan rijiya. Nace to bari mu gwada, muka gwada muna gangarawa muka shiga cikin tsaunin nan, muka kama tafiya muka je muka tar da rijiya, dabbobi akuya har rawar kanta, sai da ta durkusa tukunna ina kallon su suna tafiya suna taka burki, tana durkushe kafanta ne daya take miƙawa gaba, ukun nan duka tana kansa a durkushe tana jan bayan cikinta, wanda idan normal abin nan ne zaki ga akuya a guje za ta tsalle ta haunan to ba haka bane a can. To da muka shiga sai naje na samu mata da ƴan mata tinkin kawai a bakin rijiya, suka diba ina kallon su suna faman hawa har su fita. Nace eh to na ga dalilin da yasa poster zai kai 200 a garin nan. Bayan da muka huto sanadar zaya na zuciya, naje na ga mai girma gwamna ce bai taɓa jin wannan labarin, sai ya ce to insha Allah za a yi musu boho, sai a ba su sakutu. Ce shi wani abu dama in ba an je an gani ba za a tabbatar ba. Na yi godiya kaman a gidana za a yi wa bohol din nan saboda inda abin ya dame ni. To kafin a kai wannan garin akwai wani gari su kuma suna da bohol amma bohol din ya baci. Su ma kazalika ɗebowa jiki suke su taka su tafo wannan kwazazzaban su ma su shiga da su da dabbobin su su ɗebo ruwa. Ya girma gwamna ya ba mu abin da zai ba mu ya ce maza tunda akwai wa'annan na kusa din su kuma a je a gyara musu. Muka zo aka gyara bohol ruwa ya bulbula. Su wannan na garin sun samu sauki. Amma har yanzu wa'ancan din suna da dan amalanken su sai su tattara sai su zo wannan bohol din su ɗebi ruwa su koma garin su a hakan ma su suna ganin ya zo da sauki. To wannan kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin irin kalubalen da ba za ka san cewa za ka je ka tashi.
Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon yamaci a yau. Sai a tara da mu a makon gobe domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ta
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Yanzu kuma ga Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Bara sai jirgin na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune an da talaba ta mana cewar jami'an tsaron kasar jamhuriyar Cameroon sun sha alwashin cewar zaddawar da tsaro a duk faɗin kasar jamhuriyar Cameroon da migirin yadda yan ta'adda suke nema su kai kasar su baro. Ministan sojojin kasar ta Cameroon Joseph Bitty Asomo ya ce duk wanda ya ce musu kuɗi za su ce masa as. Jaridar na shi kuma cewa ta yi ministan yaɗa labaru na ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustare Nisali ya ce manema labarai su yi hankali wajen yaɗa labaru da ba shi tushe da tana makama musamman mata ɓangaren yaɗa labarun dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai jarida da kar kuma an da ita ta gulmuta mana cewar gungun waɗansu ministoci na ƙasar jamhuriyar Kamaru za su faɗa hannu hukumar da ke yi wa ɓarayin gwamnatin ƙasar binciken kwakwa waɗanda suka yi rubuta ciki da kuɗaɗen tallafin annobar corona a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Republic shakuɓe ta yi mana kan yadda ake ganin cewar da walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Frank Biya wakila shi ne zai maye gurbin mahaifinsa Paul Biya domin yanzu ana yawan ganin sa a littattafan da ake yi ta ɓangaren gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Kuriyar kuma ta hangumar cewa ƴan ƙasar Kamaru mazauna a ƙasar Italiya sun nuna fushinsu a gaban ofishin jakadan ƙasar na Kamaru mazauni a birnin Roma kan irin yadda ake mutuna musu a ƙasar ta Italiya. Jaridar Mitasiyon kuma cewa ta yi shugaban Kamaru Musta Biya yana neman ganawa da shugaban bankin bada lamu da ta duniya Christine Lagarde domin neman karbo waɗansu maƙudan basussuka na kuɗaɗe saboda yana buƙatar ta da komai da tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Informateur an da ita kuma ta tono garma cewar ministan ilimi mai zurfi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Musta Fami Dongo shi ne wanda zai canji shugaba Biya a zaben da za a gudanar na shekarar 2025 ne zuwa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke mana fatan alheri zama lafiya.